بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya Allah mai girma da daukaka yau ma ya bamu dama zamu ci gaba da wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz ke tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi yau ne na 19 ga watan Ramadana Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 19 ga watan 3 2025 a kirgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya datar da mu fadan dukkan abin da yake shine daidai kuma ya bamu ikon aiki da abin da yake shine daidai muna nan cikin surar nan mai albarka suratul isra muna tafsirin ayoyi guda biyu na 23 da 24 a cikin surar mai albarka فقضى ربك الا تعبدوا الا اياه جه من rage wasu masaloli da bamu karasa ba in Allah ya yarda zamu karasa su sannan mu ci gaba da ayoyi na gaba na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qama rabbuka an la ta'budu إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
كما يدى جيا مكة تتوناك مسألولي ديوة لسكة شاكوة أن أبي da suke magana akan birrul walidai idan kuna tunawa jiya mun tsaya akan mas'ala ta 18 mas'ala ta 19 su iyaye ko da mutum sun mutu ya rabu da su ba har yanzu akwai sauran kyautatawa da ake so mutum ya yi wa su iyaye ba wai da zaran mutum ya rabu da su sun mutu sai ce to alhamdulillah mun rabu da iyayena lafiya shikenan kuma biyayya su ta kare ba haka ba biyayya iyayewa iyaye ba ta karewa har sai in kai ka kare amma matukar kana numfashi har yanzu akwai kyautatawa da ake bukatan kai wa iyayenka hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad wani mutum daga Banu Salama ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullah هل بقي من بر أبويا شيء أبرهما بعد موتهما يتي يا مأيك الله شن أكوانا أبن دي سورنا كوتتا وهي أيونا دزن يباين سموتو أكوي سورا قال نعم فانزا الله صلى الله عليه وسلم يتي يا أكوي فانزا الله عليه الصلاة والسلام يتي الصلاة عليهما رجع مسا الدعاء yana daga cikin kyautatawar da har yanzu zaka ci gaba da yi wa iyaye bayan sun mutu ka rika musu addu'a mutumin kirki baya rabuwa da addu'a wa iyayensa ko dan kun san idan baka manta ba tasirin addu'a yana da yawa daga cikin abin da zai nuna maka tasirin addu'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ma tabda adama qata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yadawla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan adam ya mutu duk aikin sa yankewa yake yi sai dai guda uku sadaka mai gudana da yayi wani abu da yayi wanda ana nan ana amfana da shi yana samun lada to wannan ba zai yanke ba ko da shi mutum ya mutu aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ni ilimi da ya yada ake amfana da shi to shi ma wannan ba zai yanke ba ko da mutum ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi awwalan salihin ya da'u lahu ko kuma da nagari yana masa addu'a shi ma wannan matukar yana masa addu'a to yana ganin tasirin da shi mutumin da yake ya mutu hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutane waɗanda suka mutu sukan samu ni'ima a cikin kaburburansu har su tambaya su ce me muka yi aka ƙara mana ni'ima a cikin wannan rayuwar tamu ta barzakhu bayan numfashinmu ya gare mun mutu ba mu da ikon yin wani aiki amma muna ganin ni'imar mu tana ƙaruwa sai a sanar da su a ce ai wani ne daga cikin ƴaƴanka shine muka addu'a yana ana ɗaukaka darajar mutum saboda addu'ar da ƴaƴansa suka yi masa idan aka ce ɗa ɗanka mubashir wato ɗanka kai tsaye daga haifa ka ɗanka ne ɗan ko ɗan nawa ne in dai daga tsatsonka yake to ɗanka ne duk lokacin da ya maka addu'a ya yi wa iyayensa addu'a za ta shafe ka shi yasa ake so ka rinka yin addu'a wa iyaye saboda irin wannan daraja da ɗaukaka da darin za su rinka samu bayan sun koma ga Allah madaukakin sarki fa annabi sallallahu alaihi wasallam ce as-salatu alaihima yi musu addu'a wa istighfaru lahumma da nema musu gafarar Allah ka rika nema musu gafarar Allah akan zurfan da suka aikata in Allah ya gafarta wane na Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa wannan addu'ar tana tasiri ko da mutum yana cikin kabarinsa manzo Allah ya ce wa infadu ahdihima da kuma zartar da alkawarinsu yana daga cikin kyautatawa da za ka yi wa iyayenka bayan sun mutu to alkawarinsu da suka ɗauka ka cika musu sun yi wani alkawari to ka ja ka tsaya akan cika musu wannan alkawarin yana daga cikin kyautatawa ne shi yasa yana daga cikin abun bakin ciki ne yake faruwa wa da yawa daga cikin iyaye Allah madaukakin sarki ya jarrabe su suna da dukiya lokacin da suke rayi amma sai ba su tsaya sun yi abin da ya dace dukiya ba sai lokacin da jinya ta same su ta mutuwa sai kuma su ce a ɗauki dukiyata kaso kaza a yi aiki alheri sai ce a ɗauka ne sai ka samu abin da ya bari din bai taka kara karya ba amma wallahi ƴaƴa da mata saboda kwaɗayin abin duniya da haɗama wallahi sai suka zartar da wannan abin da iyaye suka ce a yi wallahi wannan cin amanar iyaye cin amana ne na iyaye wajibi ne a zartar da wannan abin in ba a zartar ba an haince su kuma ana daga cikin karin tsaye wato wa bin ku kyautata wa iyaye da Allah madaukakin sarki yace mutum yayi irin wannan kuma yana yawan faruwa wani bawan Allah na ba da labarin sa a majalisin nan ban san wata shekara ba ne amma abin da yake ya bani mamaki shi sai ba na mantawa da shi mutum ne yana da arziki mai yawan gaske da jinya ce masa tsanani sai ce a dauki kashi ɗaya cikin goma na dukiyar da na bari a nemi wani wuri a gina min masallaci saboda Allah wallahi abin mamaki mutumin nan da ya mutu matansa da ƴaƴansa duka suka haɗu suka ce su ba zai yiwu ba za su yi ɗaukan kashi ɗaya cikin goma na wannan dukiyar su bayarwa wata matarsa ce guda ɗaya ita ɗaya ce ta jajirce ta ce wallahi sai an zartar da wasiyar da wani ya yi ta ce wallahi sai yi ta ɗauki lauya aka tafi kotu aka dinga buga shari'a kuma ta yi nasara ni masallacin aka nuna min gashi ana ginawa aka bani tarihin abin da ya faru shi yasa na kasa mantawa da wannan abu ba gurbata nace Allah sarki bai wa ma lokacin da yake rayuwa yake so ba eh ta yi wa ita yake so wata ce can yake damuwa da ita ga kuma wanda za ta rabu da shi bayan rayuwarsa shi yasa harkar yaya Allah madaukakin sarki ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa za ku iya son wasu yayan daban amma Allah madaukakin sarki bai yadda a fifita wani akan wani akan gado ba yace ku raba wa yaya in maza ne ku daidaita su in mata ne ku daidaita su la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa ba ku san wanne ne zai kun fari ba ne yiwa da kai aka ce ka raba sai ka zabi wani da ka fi so sai ka bashi alhali mai yiwa an ka mutu ba shi ne zai fitinawa da kai ba to kaga wannan ina a ce ya sani wannan matar za ta yi masa haka bayan ya mutu kana ganin me zai mutu kafin ya mutu abin da zai mutu da yawa ne to amma da yake Allah madaukakin sarki shi kadai ta da sanin gaibu lokacin da sarki yake raye mai yiwa wata ta fi masa shafaba ta fi nuna masa so amma duk son na ƙarya ne so take kawai ya mutu ta samu kaya ta ja kaya kawai abin da take so kenan rai kuwa ta ja kaya shi ne kawai yana mutuwa shikenan labarin ya gare sai kaga kawai abu ya canza da yawa wanda yake cewa yana son ka a baki wallahi ba lalle ne shine mai son naka ba shi ne ba ka iya samu haka to annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace infadu ahdihi ma zartat da alqawarinsu min ba'di ma bayan sun mutu a zartat da abin da suka alqawari duk abin da dai alqawari ne suka yi to ai kokari a cika masa wannan alqawari haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima da sadar da zumuntar da ba a sadar da ita sai saboda su dangantakar da tasu ce dangantakar da ta shafi uba za ka sadar da ita saboda kyautatawa ne wa babanka bayan mutuwarsa dangantakar da ta shafi uwa za ka ci gaba da sadar da wannan dangantakar ko da uwar ta mutu domin sadar da wannan zumuntar kyautatawa ne wa uwar bayan mutuwarta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan yake nuna ko iyaye sun mutu har yanzu akwai sauran sada zumunta ya zo cikin hadisin al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abarral bir silatu ahli huddi abika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin mafi kyautatawa da mutum zai yi sadar da dangantakar da ta shafi iyayen da dangantakar da ta shafe su ta hanyar soyayya wancan hadisin yana magana akan dangantaka ta jini wannan kuma yana dangantaka a cikin kauna da ke tsakaninsu wasu abokan mahaifinka ne sun yi zaman amana da shi sun yi zaman mutunci suna son juna wasu kawayen mahaifiyarka ne sun yi zaman mutunci suna son juna ka san yadda suke da kusanci da su to bayan mutuwar mahaifan naka ka ci gaba da girmama waɗannan abokan nasu ka ci gaba da girmama su ka ci gaba da kyautata musu gurgurdan abin da Allah madaukake hore maka to yana daga cikin mafi kyautatawa da zaka yi wa iyaye inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mas'ala ta 20 wasu daga cikin malamai suka ce yana ana so mutum ya rinka yin addu'a wa iyayensa duk lokacin da yazo tahiyya ta karshe a garshen tahiyya ba ana yin addu'o'i ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addu'o'i a bayan tahiyya kuma kana da dama ka roki duk abin da kake so na alherin duniya ko na lahira bayan ka gama tahiyya kai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'o'in da manzon Allah ya ce kai Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitratil mahya wal mamati wa min fitratil masihid dajjal to daga nan kuma sai kai addu'o'in da kake so to anan wasu malamai da yawa magabata suka ce yana da kyau ka rika shigar da iyayenka a wannan wurin lokacin da zaka yi kafin kai sallama suka ce saboda wuri ne da yake da girma da yake da tarihi a cikin addu'a mas'ala ta 11 fadin Allah madaukakin sarki da yace 21 afu mas'ala ta 21 da Allah madaukakin sarki yace rabbirhamhuma kama rabbayani sagira, yace Allah ka ji tausayin su kamar yadda suka rene ni ina karami. Malamai suka ce wannan yana nuna a kyautata wa iyaye, yana girmama gurgurdun irin kyautata wanda iyaye suka yi maka. Ya kamata kai da iyayenka kasancewa lalle sun kula da kai, sun baka inaya da kulawa lokacin da kake bukatar kulawar, to ya kamata kulawarka ta karu akan na wanda ba su samu irin wannan kulawar ba. Amma ba ta yin kasa kuma saboda kulawar su ta yi kasa, kulawar ana so ta yi sama saboda gurgurdun kulawar su da yayi yawa tare da kai. Amma ba a so kuma wai dan iyayen ba su kula da kai lokacin da kake karami ba, kai ma sai ka ce bari kai musu kyautatawa dan kada. An fahimta ko? Domin Allah ba lokacin sarki ya ce a wa bil walidaini ihsana, iyaye a kyautata musu bai ware ba da wanda suka kyautata maka da wanda ba su kyautata maka ba, duka Allah ba lokacin ya umarce ka da kyautata musu. An fahimta ko? To amma tunda an alakantar da kyautatawa da Allah madaukakin sarki tuna maka cewa kai musu addu'a ka ce rabbi rahma kama rabbayani saghira, shine malamai suka ce to wannan yana da alaka da tarbiyyar da suka yi kenan. Ashe idan iyaye masu kulawa ne sosai, ana buƙatar kai kulawarka ta zama extraordinary da na mutane gaba daya saboda yadda iyayen ka suka yi maka. Amma kaga abun mamaki galibi ba haka yake faruwa ba. Yawanci waɗanda iyaye suka yi musu gata sai kaga ba su suke damuwa da iyayen ba, yawanci haka ne. Ka san da yawa iyaye Allah madaukake kan jarrabe su, sai kaga shashasha a gida shi aka bi damuwa da shi, haka ake samu. Tana gani ka san dai ba na kirki bane, kai ne na kirkin, amma haka za a yi ta yi, a yi ta ɗauka ana ba shi yana kashewa, eh ya sata a ce ba shi bane, eh a ce wani ne ya ɗauka, a ce ba zai ɗauka ba wani, kuma ya san shi ya ɗauka ba ban, ko kuma ta san shi ya ɗauka saboda son da take masa ta ɗaukarare a kansa, ya yi laifi a ce ba shi bane, ya nema a bashi, kai kuma ni kirki ne da Allah ka nema ba a baka ba, kar ka dawo kai abinka saboda Allah, Allah shi ke bayarwa. Dan galibi irin wannan aka yi musu wannan sakalcin ba sa yin abin kirki, ba sa yin abin kirki. Dan galibi irin wannan akan ga kaman soyayya ce, alhali ba soyayya ba ce. Galibi da a gida wanda ya fi shan wahala to ya fi yin abin kirki. Rayuwa ma gaba ɗaya haka take, galibi wanda ya taso cikin wahala to ya fi dagewa ya nemi na kansa. Shi kan dan gata ne. Ko me yake nima ana bashi, amma wanda ya taso bashi da gata zai tashi da bige-bige, ina zai nemi kaza, to sai ga can yana karami yake bige-bigen nema, shi ko wancan bashi ake yi, da haka bai san yadda ake nema ba. To shine malamai suka ce duk wanda ya san cewa iyayensa kyautata wanda suka yi masa ya fi na sauran mutane, to ya kamata shi ma kyautata wanda zai iyayensa ya fi na sauran mutane. Amma kada ka kula da kuma wai iyayenka ba su kula da kai sosai ba, kai ma ka ce ba za ka kula da su ba, ba su sauke haƙƙinsu ba, kai ka sauke naka. Kar ka yadda dan ba su sauke nasu ba ka ce kai ma ba za ka sauke naka ba. Allah madaukaki zai tambaye su haƙƙinsu, kai ma zai tambaye ka haƙƙinka. Haka nan kuma karkashin wannan har yanzu malamai suka ce tunda Allah madaukaki ya ce rabbihuma kama rabbayani, kamar yanda suka rene ni, suka ce ashe tunda wato daga cikin sirrin da yasa aka ce a kyautata wa iyaye akwai reno da suka yi maka, to duk wanda ya rene ka ko ba shi ya haife ka ba yana da haƙƙin kyautatawa a kanka. Wani za ka ga cewa ba shi ya haife ka ba, amma abin da ya maka bai gazarna abin da mahaifinka ya maka ba, ya kyautata maka, iya kyautatawa, iya abin da mahaifin ya maka ya maka. Wani lokacin wani iyayensa za su mutu tun yana karami, sai ka ga wasu ne za su ɗauke shi ba su suka haife shi ba, haka za ka gani kuma su kula da shi. Wani a ɗauke shi uwarsa tana nan yana ƙarami a bayar da shi a wani babbansa ko wani wata ummansa ko wani gidan kawunsa ko wani gidan waye babbansa ko wani kaza, wani ma wansa ne shi da rike shi ya taba sa hidimar duniyar nan, to wannan yana da haƙƙin kyautatawa a kanka saboda kulawa da yi da kai da taimakon kai lokacin da kake buƙatar taimako. Watsar da shi ka ki taimaka masa a matsayin ba shi ya haife ka ba, butulci ne daga cikin ni'imar da wato yayi maka wanda Allah madaukakin sarki ya rufe shi da yi maka. Duk wanda bai gode wa mutane ba, maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bane gode wa Allah ba, la yashkuru Allah man la yashkuru nas. Mas'ala ta 21 wanda kuma ashir 22 wanda ita ce ta ƙarshe insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu dakata akai abinda malamai suke faɗa na cewa dukkan abinda zaka yi nan duk abinda zaka yi wa iyayen nan ta sani cewa yana daga cikin sirri mafi girma na ci gabanka a rayuwarka ta duniya da ta lahira shine kyautatawa da zaka yi wa iyayenka duk wanda yake so ya ga tasiri na samun biyan bukatarsa a rayuwa da samun ci gabansa da kwanciyar hankalinsa da tserewa sa'o'insa da zai yi to wallahi ya rungumi kyautatawa iyaye tun daga duniya ake samun sakamako ba sai an ji lahira ba wanda dukkan yake so ya wulakanta ya tozarta a wannan rayuwar tun daga duniya to tozarta iyayensa ya watsar da su ya ki kulawa da su tun a duniya Allah madaukakin sarki yake wulakanta mutum don kai ba ku manta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yana daga cikin abinda mafi girman abinda Allah madaukakin sarki yake gaggauta uquba a kansa zalunci da kuma yanke zumunta mafi girman zumunta ita ce zumuntar iyaye to daga cikin mafi girman abinda Allah madaukakin sarki yake gaggauta yin sakamako wa mai yi a duniya bayan abin da yake masa tanadi a lahira ma amma ya dakhalu lahu fil akhira annabi ya sharada abin da yake masa tanadi a lahira ma bin dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allahu li sahibi al-uqubati fid dunya ma ma yudkhalu lahu fil akhira min adh-dhulmi wa qadiyatir rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani zulmi babu wani laifi da ya cancanci Allah madaukakin sarki ya yi hukuba ya gaggauta hukuba wa mai yin wannan laifin tun daga duniya bayan abin da aka yi masa tanadi a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min al-baghi wa qadiyatir rahim kamar zalunci da kuma yanke zumunta mafi girman zumunta ita ce zumuntar iyaye Allah madaukakin sarki ka ba mu iko aikata duk abin da kake so mu aikata na'am
rabbukum a'lamu bima fi nufusikum إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
اللهم يجل ما ردوكك يتي ربكم أعلم بما في نفوسكم وبنجدنكم shine mafi sanin abin da ke cikin zukatanku in takunu salihina in kun zamo nagari fa innahu kana lil awabin ghafura lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne ga bayin da suke komawa zuwa gare shi da tuba wa ati dhal qurba haqqahu sai Allah madaukakin sarki yace ka bada ma'abucin zumunta haƙƙinsa wal miskina haka nan miskini ma ka bashi haƙƙinsa وابن السبيل haka nan matafi shi ma ka bashi hakkin sa wala tubadhir tabadhira kada ka barnatar da dukiya barnatarwa innal mubadhirin lalle masu barnatar da dukiya kanu ikhwana shayatin sun kasance ɗan uwan shedanu fa kana shaytanu la rabbihi kafura shi ko shedan ya kasance mai kutunci ne ga ubangijinsa wa in ma tu'ridan anhu in kuma ma ka kauda kai gabarinsu ابتغاء رحمة من ربك دني من وترحمة دقو بنجج كترجوها دكك زمانا تكك فاتنتا فقل لهم قولا ميسورا تفقيا موسو مقنا ودتك مقنا بإلاني الله مدوك كنسرك باين يأي مقنا أكان حج إياي لإن نوين ديك كان لا نئي ينسى الله مدوك كنسرك سيتي ربكم أعلم بما في نفوسكم ubangijinku shine mafi sanin abin da ke cikin zukatanku da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa alamu anan ba akan babun ta take ba, ba ta babun wato babun tafdili, ba wai akwai wanda ya sani bane, ba wanda ya sani sai Allah. Rabbukum a'lamu bima tunfusukum, wato ubangijinku shine masanin abin da ke cikin zukatanku, dan babu wanda ya san abin da ke cikin zukata sai Allah madaukakin sarki shi kare. Lokacin da aka ce ku kyautata wa iyayenku nan, Allah madaukakin sarki shine ya san abin da ke cikin zukatanku. Idan kun yi nufin kyautatawan ya sani, in ba ku yi nufin kyautatawan ba, Allah madaukakin sarki ya sani. Abdullahi ibn Jubayr yana cewa abinda wannan aya take nufi, ana nufin wato abinda mutum zai samu na tuntube ko na kuskure dangane da iyayensa, duk wanda kake mu'amala da shi yau da kullum dole ne za ka yi masa laifi. Wai ana cewa yau da kullum, me yasa amarya wata ran dole rana za ta bashi, duk yadda kake kyautatawa iyayenka wata ran za ka yi laifi. To in laifin nan na ganganci ne, Allah ya san. Idan laifin nan na kuskure ne, Allah madaukakin sarki ya san. Shi yasa ya ce rabbukum a'lamu bima tunfusukum, in takunu salihina, idan har kun zamo na kirki, kun zamo na gari, tuntuban da kuka yi nan ba ganganci ba ne, ba bisa niyya kuka yi ba, kuskure ne. To fa innahu kana lil awwabin ghafura, lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne, lil awwabin, ga waɗanda suke komawa wajen ubangijinsu da tuba. Ma'ana in kun yi kuskure, kuka yi tuntube a wajen kyautatawa iyayen nan, kuka yi wani kuskure, to ku tuba ga Allah madaukakin sarki. In dai ba wai daga gangan kuka yi ba, ba nufin ku ci musu, wato ku ɓata musu ne kuka yi ba, ba nufin ku ci musu zarafi kuka yi ba, ba nufin ku yi musu hukunki, ku yi musu abin da bai dace ba kuka yi, a kuskure ne, to ku tuba ga Allah madaukakin sarki, kuma Allah madaukaki bai yafe mu. Shine ma'anan yadda kunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Al-awwabin da yabo a cikin wannan ayar, magabata sun fassara shi da ma'ana da yawa. Makalmar da take hadewa shine ar-raji'ina ila rabbihim, masu komawa zuwa ga ubangijinsu. To wannan komawar da yawa daga cikin malaman tafsiri shi suka fassara da cewa suna komawa da tuba, tunda sun yi laifi bisa kuskure, sun yi tuntube, to sai a yi musu wato sai Allah madaukakin sarki ya musu gafarar. Allah madaukakin sarki, wannan yana nuna wato su kuma iyaye, duk lokacin da aka ce da mai biyayya ne, mai kyautatawa ne, to irin kuskuren da zai yi kuma su rinka yafe masa. Wasu ba sa daga kafa, ya kamata a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa, duk kuskure da tuntuben da ɗa mai yi, to ba za ki haƙuri ba ke kuma, domin ɗan adam duk inda yake wata rana sai kuskure, dole ne wata rana sai kuskure a matsayinka na ɗan adam. Amma sai a rinka duba alherorinsa kuma, idan ya yi ba daidai ba sai a duba alherinsa sai a yafe masa. Kada a yi masa baki, kada a zine masa, kada a yi masa dogon Allah zine. Idan Allah ya zine masa, ki zaki fara kuka, ki zaki fara kuka. Duk lokacin da kai Allah waje wa ɗanka, idan Allah ya waje ne shi din, kai ne zaka fara kuka kamar kowa a gari, kai zaka fara damuwa. Wala kar zuciya ta daidai ka in yayi wani kuskure, in har ya zama na kirki, to kurakuransa ka ranka yafe masa. Al-awwab, wasu suka ce huwa al-abdu yatubu thumma yudhnibu thumma yatubu thumma yudhnibu, haka sa'id ibn al-musayyib yace. Abinda ake nufi da awwab shine wanda wato bawan da zai tuban yayi laifi, sannan ya sake yin zunubi, sannan ya sake tuba, sannan ya sake zunubi. Ka san shi Allah madaukakin sarki abin da ke nunawa yana duba zukatan mutane ne, shi yasa ce rabbukum a'lamu bima tunfusukum. Abinda ake so a bawa shine ya zama na cewa lokacin da yayi laifin tabbas ya zama tubar tasa ta gaske ce. Walam yusarru ala ma fa'aluhu bi alamuna, a suna tuba. Matukar za ka yi laifi kuma ka tuba, tubar kuma ta gaskiya, to Allah madaukakin sarki a shirye ki kuma ya amsa maka, a shirye ki yafe maka. Idan har mutum yana laifi yana tuba, tuba ta gaskiya, ba abin da Bahaushe yake cewa tubar bakin muzuru ba. Shi bakin muzuru lokacin da yace ya tuba ma ya san dama gobe ne sake yi, a zuciyarsa yana cewa zai yi, to wannan ba tuba bace. Mai tuba ta gaskiya, taubatan nasuha, shine wanda a ransa ya dauka cewa yanzu wannan laifin da yayi ya nemi gafarar Allah kuma ya bari kenan,
bazai sake komawa ba. Shine an-niyatu an la huda ila dhalbi, yayi niyyar cewa bazai sake komawa zuwa ga wani sanadin ba, kuma yayi nadama akan abin da ya aikata, kuma ya bar wannan aikin saban Allah da yake kar yana yi. Za ka ga wani lokacin yana saban Allah yana ce to Allah mun tuba, kuma yana ci gaba da yi ba, a ga ba tuba bace wannan. Allah mun tuba ka yafe mana, mun san dai abin da muke ba daidai bane, amma Allah mun tuba, a wannan ba tuba bace, a wannan jagiranci ne. Mutum ya hana ka abu kana cikin yi, kuma kana cewa a wani kai dai kawai kai hakuri, ni dai ko nayi haka suke nuna ma, amma dai kai hakuri amma zan yi, a ga wannan ba hakuri kake bashi ba. Amma in kayi a baya kace kayi hakuri yanzu ba zan sake yi ba, kuma yanzu in kana cikin yi ka bari, to shine zai dauka cewa lalle da gaske ka tuba kake. To in mutum yana tuba ta gaskiya, Ibn al-Qayyim rahimahullah yana cewa dalilan Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama suna nuna cewa duk yawan tuban da mutum yayi, in dai tuban da yayin ta gaskiya ne, ko sau dubu zai koma kan wannan laifin, to Allah kuma ne karɓi tubarsa. Abinda dai ake so ya zama lokacin da zaka tuban da kace ne, wani zai tuba saboda Allah ba zai sake yi ba, amma sai shaitan sai ya zo sai ya yaudare shi. Shaitanin mutum ko shaitanin aljani, sai ka ga ko ba wani bawan Allah niyya yayi, yace ni dai Allah madaukake sarki tun da ya bani bana zan je Makka, to in Allah ya yarda ina sauka a ƙasar Saudi Arabia na tuba, ba zan sake shan taba ba kuma. Yayi wannan niyya kuma ya fita, kuma da gaske yake yi, duk alamun sun nuna da gaske yake, ya sauka a Makka ya ci gaba da rayuwarsa. Duk da ya ga a Makka ma ana sha, wasu abokan shan suka ce to kaga mutanen Makka ma sa sha suke yi, yace ni dai na daina, duk da kace na daina ta daina. Amma wallahi da yake akwai wani shaitani cikin abokansa, ɗakin su daya, ka san wato irin waɗannan abubuwan masu kama rai in ka saba da su barin su ba karamin aiki bane, wallahi mutumin nan sai zai fita a ɗaki, in ya fita a ɗaki sai ya jefa masa karan sigari a gadonsa a kusa da fito, sai ya tafi ya fita sai bar shi, sai a bar shi kada a ɗaki ga kuma sigari yana gani, kuma dama abin ka san yana da shiga dare da goro da sigari da sadihun abin masu shiga dare, kawai malam wallahi sai koma, in ya ga sigarin nan an jefar masa sai ya kasa hakuri. Shi ko mutumin dama ya masa tarko ne, ya ce da ya dawo ya ce ni ka da na bar sigari na fara nan guda ɗaya, wa ya ɗauka ne ka, ya ce ni ban ɗauka ba. Haka yake ta masa wasa da iskalanci har ya yadda yadda ya yadda shi ya koma shan sigarinsa, ta ga hada da shaidani, ta hada da shaidani. Kuma wannan yana daga cikin abin da yasa in kana sabon Allah kana so ka bar wannan sabon Allah, to ka daina zama da masu irin wannan sabon Allah, da kamata yi lokacin da ya je to ya koma ɗakin da ba a shan sigari, ya samu wani ɗakin wasu lafiyayyun alarambomi wanda ba su da aiki sai jira Al-Qur'ani kawai sai zauna ɗakin, ya samu wani hamshakin malami na Allah sai zauna ɗakinsa, to kaga ba zai sha sigari ba. Amma da yake yana zama cikin masu yi to sai aka rajaye shi kuma sai ya koma. To duk inda zaka tuba, in dai tubar ta gaskiya ce, inda ta gaskiya ce, to ko da ka koma to in ka sake tuba kuma Allah madaukake zai sake karɓar tubar ka ko sau dubu za ka yi. To shine wasu malamai suka ce al-abdu yatubu thumma yudhnibu thumma yatubu thumma yudhnibu. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala yake cewa al-hafiz alladhi idha dhakara khatayahu istaghfara biha, yace wanda ake cewa al-awwab shine mai kiyayewa, wanda idan ya tuna laifukansa kullum ya tuna laifukansa sai ya nemi gafarar Allah madaukakin sarki, wannan shine wato al-awwab. Wasu suka ce al-awwab al-musalluna lid-duha, waɗanda suke sallar walaha su ne al-awwabin da suka zo a cikin wannan ayar ma, suka ce saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira sallar walaha salatul awwabin, suka ce to kaga al-awwabin su ne masu yin sallar walaha kenan. Akwai ma waɗanda suka ce al-musabbihin masu tasbihi wa Allah, akwai waɗanda suka ce al-musallina bainal maghrib wal isha, waɗanda suke yin sallar magriba suke yin nafila daga bayan magriba tsakanin magriba da isha'i, suka ce wannan su ne al-awwabina. Haka ne malamai suka yi ta faɗan magana, amma duk in ka tara maganganun za su koma zuwa ga maganar farko da muka yi su ne masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki da tuba sun mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki dan haka Allah madaukakin sarki ce rabbukum alahu ma fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura Allah ka sanya mu daga cikin bayi masu tuba gare ka Allah madaukakin sarki bayan yayi magana akan iyaye wadanda su ne ginshiki akan dukkan zumunta gaba daya sai kuma yi shigo da sauran dangantakar da take zuwa karkashin iyaye uwa da uba yace wa atizal qurba haqqahu kubada ko kabada ma'abutan kusaci ma'abucin kusaci ka bashi haƙƙin sa shi ma wato ɗan uwanka su ma ka basu haƙƙin su anan wasu malamai suka ce abin da ake nufi da zal qurba ana nufin cewa ƴan uwanka na jininka domin tunda an yi maganar iyaye ne sai aka yi maganar ƴan uwa to ai ana maganar ƴan uwan da suka fito daga jikin uwan nan da uban nan su ake nufi akwai malaman da suke cewa zal qurba anan ana nufin qarabatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake kun la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba kaga ya musu bana bukatan komai a wajen ku bana neman lada akan kiran ku da nake zuwa ga Allah madaukakin sarki da wa'azi nake muku abinda ne nake bukatan ku al mawaddata fil qurba shine soyayya ga makusanta na duk da cewa ita ma wancan ayar wasu malamai suna ganin makusantan dai ana nufin makusanta ne yanzu to amma dai makusantan annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai dalilai ba ko ba waɗannan ba wanda suke tabbatar da cewa lallai suna da haƙƙin girmamawa da haƙƙin soyayya gare ka kai ko ba a faɗa ba aka ce maka waɗannan dangin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ai ko ba a gaya maka suna da haƙƙi ba ya kamata ka san suna da haƙƙi ai a ce waɗannan jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma sun yi imani da shi domin duk dangantakar mutum da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi imani ba ba za ta masa amfani ba amma in aka ce wannan jinin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne to yana bukatan haƙƙi yana da haƙƙi da ka girmama shi to saboda wannan haƙƙi ne maza ga ayar wasu suna kirkiran wata dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa sallama da ba tabbas bace duk inda ka je ne ga akwai sarki sharifi a gari ka je unguwa ma akwai abin nan shi ma mai unguwa sharifi ga akwai unguwa sharifi a wasu garuruwa aka ce unguwa sharifi duk mutanen unguwa sharifi ne kowa ya kirkiri wata silsila wata ta gaskiya wata ba ta gaskiya ba kowa ya danganta kansa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda yana ganin cewa suna da wani haƙƙi da girmama to wasu malamai sun ce wannan ana nufin dangantaka makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai al-Imam Shawkani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana ganin cewa gaskiya dalilai na siyaki da karina ba za su goyi bayan wannan maganar ba siyakin magana yana cewa wannan dangantakar kowa ake da shi kowa ana magana dangantakar sa ne wa atizal qurba haqqahu ka bada ma'abucin kusaci haƙƙinsa dan haka da kai ake magana da ƴan uwanka suna da haƙƙi ka ba su haƙƙin nan da Allah madaukakin sarki yace ka ba wa ɗan uwa haƙƙinsa wasu malamai suka ce abinda ake nufi da haƙƙi anan an abin nan albirru wasila haƙƙin su shine sada zumunta domin akwai zumunta tsakanin ku da su Allah madaukakin sarki ya wajabta maka sadar zumunta da take tsakanin ku mun yi magana ina mun ba na manta ba cikin suratu Ibrahim walladhina yasluna ma amara Allah bi an yusala wa yusiluna fil ardi ulaika lahum al-la'nat wa lahum su'u dar Ibrahim ne ko Qur'an suratu Ra'd mun yi magana dokuwa akan sadar zumunta gargashin wannan ayar dan sadar zumunta wasu sai suna daukar sa bayan da yake ba wani ya dauka an ce sadar zumunta shine ka ringa zuwa ziyara dan haka da kudi amaransa sai ya shiga wajen gwaggwansa ko ummansa ko ya fandansa sai ya je ya gaishe ta wayin ziyara sai ya tashi bar mai bata komai ba kuma tana cikin wahala shi kuma yana cikin wadata to kaga wannan bai sa da zumunta ba da bai je ba ma da aika wai da ne da aike mata ya fi son nasa ko ba haka bane ai ya fi ya ba a ce ka je ka aika mata tunda mabukaciya ce ka samu wani abu da za ta rayu da shi ya fi a ce ka je baka bata komai ba wani auren ƴarsa zai yi zai yi auren ƴarsa surukinsa da yake auren yatta yana Legas ne ya yi niyya har ya sai tiket akan zai zo saboda auren kanwar matarsa da za a yi, amma sai bai samu zuwa ba. Shi ne ranar auren sai ya kira baban su rike sa kenan, ya ce baba ya haƙuri wallahi na yi iya ƙoƙari na na samu in zo amma ayyuka sun da maimaye ni ban zo ba, amma dai zan yi saƙo. Lokacin kuɗi suna da daraja, ya turo masa naira 200,000 kamar yanzu ne ka ce a turo maka 2,000,000 za ka auren da yarka. Shi ne da shekara ta dawo zai yi auren ta biyu kanwar wancan ɗan hanyar da ya kira shi a waya ya ce to zan auren da wance amma ba sai ka zo ba. Ya ce ba sai ka zo ba, yanzu ka ga abin da yake nufi shi ne da ya zo gare ne gare masa wannan saƙon. Kuka ga wannan ayaka wannan hankali zai ɗauka da wuri. To sada zumunta shi ne dukkan wani taimakon da kake da damar ka yi wa wanda kuke zumunta da shi kai masa, duk wata kariya da kake da ikon ka kare shi da shi ba bisa barna ba amma to ka ba shi wannan kariyar, wannan shi ake nufi da sada zumunta. Ba wulin da je ziyara ka gansa su ganka a gaisa, amma dai in kana cikin wadata ka gane mafi kiman sada zumunta shi ne ka wadatar da su. Allah madaukakin sarki shi ne ya ce wa ati zal qurba haqqahu, suka ce haƙƙin anan albirru wassina, wasu suka ce haƙƙahu anan ana nufin annafaqatul wajiba, ciyarwa ta dole shi ake nufi kai wa ɗan uwanka. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ɗan uwanka na jini wanka ko ƙaninka ko ƴaƴan wanka ko ƴaƴan ƙaninka ko baffanka ko ƴaƴan baffanka, duk waɗannan ana ce da su wato a dangi ta wajen uba, suka ce idan har kana da wadata su kuma ba su da shi to wajibi ne ka ci da su, kamar yadda wajibi ne akan ka ci da mahaifiyarka da mahaifinka in ba su da shi, to haka su ma ƴan uwanka na jini in ba su da shi kai kana da shi to wajibi ne ka ciyar. Wannan shi da abin da Abu Hanifa rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tafaka, amma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa a ci da su ba wajibi bane, amma dai akwai a haƙƙin albirru wassila. In an ce kuma albirru wassila ne kana ba da agaji ne gurgurdan yadda yake, amma an ce haƙƙin ciyarwa to dole ne ka ba su abinci kamar yadda kake ba matarka kake ba ƴaƴanka. Shi ne wasu malamai suka ta'anna ko kadar wajiba, wasu malamai suka ce haqqahu anan ala nufa alwasiyatu inda alwafa, kai musu wasiya lokacin da mutuwa ta zo, kai mai kuɗi ne mawadaci ne ga ƴan uwanka nan su kuma talakawa ne kuma ba su da gado, to suka ce abin da ake so anan shi ne kai musu wasiya, dan ba lalle ne ƴaƴan naka su ba su ba, in kai ma baka ba su ba ƴaƴan su ga sun ƙara nisa, yanzu kana da wanka kuma kana da ƴaƴa wanka ba zai gaje ka ba, ba shi da gado komai. To amma kai kake ɗaukar nauyin sa, kai kake masa da wani a lokacin da kake nan, ba lalle ne in ka mutu da shi ba, da Allah ba lokacin da haka wasu suke gani. To suka ce wannan shi ne haƙƙin ka yi musu wasiyya in kai kana da shi su ba su da shi, saboda kar bayan mutuwar ka su ga labarinta. Shi ne suka ce abin da ake nufi da haƙƙi anan kenan. Wa ati zal qurba haqqahu, sai Allah madaukake ce wal miskina, da kuma miskini shi ma ka bashi, wabnas sabili ka ba wa ɗan tafarki shi ma nasa, wato ka bashi ka sansa. Al miskin, wasu malamai suka ce shi haƙƙin miskini shi ne ko dai ka bashi zakka ta wajibi ko kuma ka taimake shi zakka ta nafila, wato sadaka ta nafila kenan. Suka ce shi kuma matafini shi ma yana daga cikin wanda yake cin zakka ta wajibi, ko kuma ka bashi haƙƙin baƙo. Kun san baƙo a musulunci an hana ka yi baƙo baka karɓi baƙuncinsa ba, a musulunci idan baƙo ya zo dole ne baƙon ka ɗauki nauyinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce adiyafatu falafatu ayyam wa jaizatuhu yawmun wa layla, karɓan baƙunci falafatu ayyamin kwana uku ne, kwana uku ake karɓan baƙo, wa jaizatuhu yawmun wa laylatuhu, gwaggwaban karɓansa kuma wuni ɗaya ne da dare ɗaya. Wasu malamai suka ce wannan wuni ɗayan da aka ce da shi gwaggwaba to shi yana cikin ukun ne, a cikin ukun ne za ka ware guda ɗaya shi ne na musamman, shi wannan inda hali ya kamata a ce a karya kashi, baki ya motsa fika ta motsa ya kamata ba ko kenan to sauran kwana biyun kuma sai a koda garau-garau ne sai a karasa da shi wasu suka ce a shi wannan yawmun walila din daban wani daya da dare daya shi daban ja'izatu wa abinna yawmun salatu ayyamin kuma daban an hada kwana hudu kenan zai zama haka wasu malamai suka ce wannan haƙƙi ne nasa daga cikin magabata akwai wanda a da yake yanayin zamanin su ya sha bamban da zamanin mu su har suna ganin cewa idan ka je baƙunta ba a baka haƙƙinka na baƙo ba kana da damar da zaka dauka to ka dauka to da yake zamani ya bambanta yanzu ba zai yiwu ba kar ka kuskura ka fara dan zaka dafu ai maka yuhun barawo ba ruwanka da kayan kowa in an baka baƙunta shikenan in kuma baka samu ba to wa ardullahi wasi'a ka shiga ba Allah zai baka wani an gane ku wala tubdil tawdhira Allah madaukakin sarki yace amma kar ku barnatar da dukiya barnatarwa da yake Allah madaukakin sarki ya kwadaitar akan ba da haƙƙi da ciyarwa da kyautatawa to wajen ciyarwan kuma da kyautatawa tunda harka ce ta dukiya kada ayi barna sai Allah madaukakin sarki yace wala tubdil tawdhira kada kuma ka barnatar da dukiya barnatarwa a ka takaita ka yi daidai wa daida babu cuta babu cutarwa babu ifradi ba tafridi kada ka yi kwauro sannan kuma kada ka wuce iyaka malamai sun sha bamban wajen fassara me ake nufi da tafridi da yawa daga cikin malamai suka ce at-tafdiru al-infaqu fi ghayri haqqi shine ciyar da dukiya ba ta hanyar daidai ba shi ake cewa tafdiri duk abin da ka ciyar in dai ba a hanyar da Allah ya yarda ba ne to wannan sunansa tafdiri almubarakanci ne Allah madaukaki ba ya so Mujahid ibn Jabr yana cewa law anfaqa ar-rajulu malahu kulluhu fi haqqin ma kana mubadhiran yace inda a ce mutum zai ciyar da dukiyarsa gaba daya amma a cikin abin da Allah yake so ne to ba a ci da shi albarkaci da karar da dukiyar gaba daya amma a hanyar da Allah yake so wannan ba a ci da shi albarkaci haka Mujahid ibn Jabr yake fara haka nan kuma sai yace wa anfaqa fi ghayri haqqin kana mubadhiran amma in ya ciyar da dirhami daya fi ghayri haqqin ba a cikin haƙƙi ba a cikin daidai ba kana mubadhiran ji ba albarkaci ne kenan tafsiri shine ka dauki dukiyarka ka sanya wurin da Allah madaukakin sarki baya so ba a cikin wannan ayar wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan hali ne da ake yi saboda lokacin jahiliya sukan kashe dukiya saboda alfahari ita yanka rakuma ita yanka rakuma dan alfahari kamar dai yadda al'umman mu take yi idan an zo biki saboda alfahari sai a yi ta yin abin da ba bukatarsa abin da ba bukatar sake da shi ba ai tai kaga wannan albazaranci ne ai ta kashe dukiya ta wurin da Allah ba da kuke baya su a debo maka na ɗan duniya lalatattu masu lalatarwa su ɗauko ƴan mata balagaggu suna tika rawa ana watsa musu kuɗi saboda kawai a nuna cewa ana da su wani wurin ma sai ka ga cewa abin ma yafi karfin naira sai dala dala kawai zaka ga ana watsa wa maroka waɗanda abin da suke yi saban Allah madaukakin sarki ne kuma su kake ba wannan dukiyar wato su ci gaba da saba wa Allah madaukakin sarki to kaga wannan tawfiri ne haramun ne wajibi ne waɗanda Allah madaukaki musu wadata in za su yi biki in za su kashe dukiya su rinka kashewa cikin abin da Allah madaukaki ya da kashe ta su rinka yi babu laifi ka shirya walima ga gadubar walima ka ce kowa ya zo walimar a bashi miliyan ɗaya fita ai wannan ba karuwar garanci ba dan ka sa kuɗi ne wurin da me wurin da Allah yake so ka lalatattu masu lalatarwa wannan kalmomin faranci ne kuma Allah madaukakin sarki baya so wasu suka ce abin da ake nufi da tafsiri shine al-israf wato abinda mutum zai yi ya karar da dukiyarsa ko da cikin halal ne ana so ka yi daidai abin da ake bukata yanzu za ka iya yin abinci wa mutane ka ciyar da su, to amma mutanen goma ne sai kai abinci mutum 30, suka ce wannan israfi, wasu suka ce to irin wannan shine tabbiri su a wajensu. Amma dai dalilai suna nuna, mafi yawan maganganun malamai yana nuna cewa israfi shine a cikin abin da Allah ya yarda amma sai ka kashe kuɗin fiye da bukata. Shi kuma tabbiri shine ka kashe kuɗi wurin da Allah madaukakin sarki bai yarda ka kashe ba. Allah madaukakin sarki yace innal mubadhdhilina kanu ikhwana shayatin, lalle masu barnatar da dukiyar nan yan uwan shedan ne, yan uwan shedanu ne, kuma shedanu masu butulci ne wa Allah madaukakin sarki. Ubangiji ta'ala ya hada waɗannan mutane da shedanu yace yan uwansu ne, duk da cewa ba yan uwansu ne na jini ba, yan uwansu ne a wajen aiki, aikin su yayi iri daya, dan haka aka ce da su kanu ikhwana shayatin. Wasu malamai suka ce abin da yasa aka ce musu haka saboda masu almubazzaranci da dukiya suna yin, wato suna yin barna, suna gwagwarmaya wajen yin barna kamar yadda shedanu ma suke yin barna. Wasu suka ce saboda suna yin kawai abin da zuciyarsu take so, ko ba Allah baya so, kamar yadda su ma shedanu haka suke yi. Wasu suka ce abin da yasa aka ce kanu ikhwana shayatin saboda ƴan uwansu ne a lahira a cikin wuta, za a hada su tare suna tare da juna. Allah ka tsare mu. الإمام القرطبي رحمه الله